الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من جمع ما جمع كان الحديث المتواتر كوم فارا ما جمع كان أقسام الحديث الآحاد. تقسيم الحديث يزوج المتواتر والآحاد أبيس وانا أساسي أكوان التقسيم منيني دليل منيني أساسي ليه أسل رب حديثي يزوج الحديث المتواتر والحديث الآحاد. نعم، باعتبار وصوله إلينا كاكو ساما إبارة بها كبشي يوان حيوين ده حديث يزو زوا قريم إذن كتقو كتي حيوين بيواير حديث يا حديث يزو منا توذاك إيه كفاشو كشي بيو كودو يزمان تو يزو منا تحنيا بزامي كلاشي متواتر كوكو يزو منا تحنيا بزامي كلاشي آحاد. Ta hanya mutawatir shine idan yazo mana da isna da asanid, wato hanyoyin isnadai masu yawan gaske da ba za ka iya kididdige su ba da wani adadi, wanda waɗannan hanyoyi za su sanya maka ka yanke a kan cewa ba zai yiwu bisa hukuncin al'ada a haɗu kan a ƙirƙiri wannan hadisin da aka faɗa ba. To kashi na biyu kuma yazo maka da adadi waɗanda ta hanyoyi waɗanda suke zaka iya iyakance su, zaka iya iyakance yawan su. Haka muke wannan tafsirin ko? To su waɗannan hanyoyi da zaka iya iyakance yawan su su kiran su al-ahad. Wannan isim wannan shine ake cewa al-hadithul ahad. Al-hadithul ahad jam'u wahid, wato wanda yazo da hanya ɗaya zaka iya kididdige su. To shi kuma kansa kashi-kashi ne, shi ne kashi na farko wanda shi ne malamin ya kira shi da cewa wasani, domin shi taqsimin yanda malam al-hafiz ya kassama hadisan bi itibari turuqi wusulihi ilaina, in aka yi tsokacin hanyar zuwansa gare mu ya kasa shi ne zuwa kaso guda hudu. Kaso guda biyu ya zo da hanyoyi waɗanda suke masu yawan gaske da ba zai yiwu ya zama to an kirkiro shi ba, shi ne al-mutawatir. Na biyu an iyakance shi da hanyoyi guda uku ko abin da ya fi haka. Na uku in aka rawaito shi da isnadai guda biyu. Na hudu kuma aka rawaito shi da isnadi guda daya. Wannan shi ne tafsimin malam. To yanzu muna kan na biyu din, wanda yake a wancan darasin mu mun yi magana da cewa shi ne as-sani wa huwa awwalu aqsami al-ahad, shi ne kashi na farko na الآحاد نك شك شن الحديث الآحاد. الحديث الآحاد كما عندنا شيء جمع منين؟ جمع أحد كجمع واحد. شين أكيد جمع أشياء كان آحاد. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور. شين وندي كي أنا ده هيوين ده أكثر ويدو شين ده إثنادي أما سنتي إثنادي قدابيو. وتو أكو كنا ده أبندي سما ده حكا. وهو المشهور عند المحدثين، شين المشهور عند المحدثين او دم على ما حدثي كنا سمي بذلك لوضوحه. ميسا اكسام مساء المشهور دومن دا جمعنا الشهراني واتو ابن ديك فنني معروف وان ديك انبتن سييوا تو انسام ميسا اكسام مساء حكا سبو دا ابينيكي يا زمن توبا وان ابن ديك باقوبا وان ياروي توشي وان ياروي توشي وان ياروي توشي an gane. وهو المستفيض على رأي ra'ayin waɗansu malamai shi ne ma al-hadith al-mustafid. A ra'ayin waɗansu malamai su ne abin man al-hanafiya jama'at ala ra'ayi jama'atin min a'immati al-fuqaha. A ra'ayin waɗansu shuwagabannin malaman fiqh su ne al-hanafiya. Summi bi dhalika lintisharihi, me yasa aka ce masa mustafid? Saboda ya yaɗu daidaito sa kamar inda ruwa wanda yake in ya taho yake kwarara yake yaduwa. Min fada al-ma'u yafidu fayda, daga ruwa idan ya zamanto yayi ambaliya, kaga in yayi ambaliya zai kwarara ko ta ina. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور daga cikin malamai wanda suke fuqaha ne su ma wannan duk taksimin fuqaha ne akwai wanda ya bambanta tsakanin al-mustafid wal-mashhur yace al-mustafid yakunu fi ibtida'ihi wa intihaihi sawa daga farkon sa har karshen sa dukkanin sa wato daidai ne wato farkon sa in aka ce me ake nufi in aka ce farkon hadisi na'am yawa tarafin da yake akwai sahabbai tarafin da sahabbai suka ruwaito shine farkon hadisi shine awwalul isnad inda yake sahabbai suka ruwaito karshen sa kuma shine wajen riwaya wajen masu riwaya to su suka ce al-mustafid shine wanda aka fatin daga farkon sa har karshen sa wannan yawan yana nan a tabakan sahabbai aka samu guda uku sun ruwaito a tabakan tabi'ai aka samu guda uku ko sama da haka to wannan suka ce shine al-mustafid والمشهور أعم من ذلك أما المشهور بل لا يزمن من من ابتدائه إلى انتهائه سواء إن دي أكثر مشهورا وأنس طبقات السند ذات كراش المشهور وأن وجد وأنس ما سرع وأنس دقت شيء أئمة الفقهاء كنا أما سوء المحدثون في سنة في أكن شوى المشهور يزمن تو أتيكم كو ولا طبقة بدأ طبقة السند إن ذاك سامو تاني أكو تو سمد حكى صدوية توشي ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. أقول وأنا سد سك بمبن شيء فكانوا معنى المستفيد دع المشهور. دو وأنا سد بمبن شيء بمبن شيء بمبن أما با ونن أبو بايا دج تكيم بن تكيم ونن إلمي لا إلم المصطلح. ليس بايا دج تكيم بن تكيم إلم المصطلح. ليس ما لن يتي وليس من مباحث هذا الفن. بن تكيم فكانوا المستفيد دع المشهور. Eh amma malaman fiqh ba sa magana akan abin da yake yana da alama da binciken mustalah in ka duba cikin kafan usul za ka ga ilmin jarh wa ta'dil na'am ahsan ba sa magana wannan baya kaiwa ya zuwa ga sanin ingancin hadisi ko rashin ingancin sa abin da yake da alaka da shi babi ne na at-tarjih idan ya zamanto kan cewa ka samu hadisi guda biyu sun zo maka duk ma'anar su ta sha bamban sun yi hannun riga ya zamanto ba yadda zaka hada su zamanto sun dauki ma'ana guda daya dole sai ka kaddamar da wani ka rinjayar da wani akan wani to wanne ne zaka rinjayar menene sifar hadisin da zaka rinjayar to wajen sifar sukan ce za a kaddamar da hadisi da yake al-mustafid akan al-mashhur saboda haka a lokacin da sai su rinka kawo sifofi na mustafid da sifofi na al-mashhur an gane to abin da ya danganci tarjih wato rinjayar da wani dalili akan wani dalili baya daga cikin abin da ilimin mustalah yake bincike a ciki wannan ilimin usulul fiqh ne to thumma al-mashhur yutlaqu ala ma hurrira huna to bayan wannan yana sanar da kai cewa al-mashhur ana itlaqin sa ana bashi wannan ma'anar da aka bayani me yake wannan ma'anar cewa riwayar mutum uku fa akthar wa ala mashtahara ala alfinatin nas da kuma hadisin da yake ya zamanto mashhuri a bisa harsunan mutane suna yawan fadan sa wanda yake iri-iri ne ba lallai ya zamanto ingantacce ba fa yashmalu malahu isnadun wahid fa sa'idan daga ciki zaka samu hadisin da yake isnadin sa ɗaya ne kamar innamal a'malu binniyat wannan hadisi ne mashhur kowane yaro ya san hadisi innamal inda kan ta'abbu an nawawi ya san innamal a'malu binniyat kamar hadisin man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wannan ma mashhur ne a bisa a wajen fuqaha ko hadisin la darara wa la dirar shi ma wannan hadisi ne mashhur har ma wanda ma ba ma hadisi ba kamar ihtilafu ummati rahma asali ma bashi da isnadi amma haga mashhuri ne a bisa harsunan mutane ko hubbul watani min al-iman shi ma aslan ba ma hadisi bane na annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wannan ana a wajen malaman hadisi sukan ce masa al-mashhur amma abinda suke nufi da al-mashhur ba mashhur na istilah ba na mustalah al-hadith ba mashhur a harsunan mutane to na ambata muku cewa akwai littafi da ya tara irin wa'annan hadisai ya sunan littafin المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألفنة ويسونا وين دي لتافه شمس الدين السخاوي أقول دقيت كم مثال دا أكن كاو دا حديثي الحديث المشهور سنة ديوة سنة ديوة انقفت أما دقيت كم حديثا دا أكن كاو أقول وانا حديث نا قلوت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وانا أنس رضي الله عنه يرويته Abu Huraira ma ya ruwaito wannan mutanen bi'ir ma'una da suka zo aka ba su a makaranta su je su karantar da su alqur'ani da suka je sai suka je suka karkashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata daya ne musu kunuti yana yana musu addu'a har sai da aka saukar da laysa laka min al-amri shay abin nan wadannan ashabu bi'r mauna ri'l wa zakwan wa usayya hadithun anas ya ruwaito shi yana cikin sahih al-bukhari abu hurairah ma ya ruwaito shi sannan akwai abin nan hasab al-ghifari shi ma ya ruwaito shi daga anas kuma wadanda suka ruwaito shi ma suna da yawa abu mijlis ya ruwaito shi abdul aziz ibn suhayb ya ruwaito ishaq ibn abdullah ibn abi talha da asim al-ahwal da qatada kaga wajen mutum biyar da ruwaito daga anas ibn malik duk riwaya wayannan suna cikin sahih al-bukhari sannan bayan kowanne daga cikin su kuma a kowanne in ka zo tabakar in ka zo qatada zaka samu da yawa ruwaito daga wajen sa asim al-ahwal da yawa ruwaito daga wajen sa to wannan shine al-hadith misali ne hadithin mashhur da akan kawo anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata shahran yad'u ala ri'lin wa zakwan wa thalith kashi na uku daga cikin al-thalith ne ake nufi da kashi na uku dinnan al-thalith ne la na kashin hadith bi itibari turuqi wusulihi na kashin hadithai in ka tsokaci yadda isna asanid din suke zuwa wannan yana da muhimmanci ku rinka gane wannan littafan malamai din nan da suke gani ba irin littafai ne da yanzu ake karanta ake rubuta na zamani ba na ko alf laila wa laila da larabci haka usul ne ilmi kowace kalma in suka sa ta sun mata digire tana da ma'ana kuma koyaushe in ka so ka fahimce su ka rinka rubutun ma'anar abubuwan da idan koyaushe kaga tafsiri to ka koma kaga ijmalin da ake ciki in aka rarrabe maka abu to kaga rarrabewar daga wani abu da aka dunkule shi a can baya sai ka fahimci littafin sosai saboda ka asalif da yake nufi ba salif min aqsam al ahad bane asalif min aqsam al hadith bi itibari turuq wusulihi ilaina kashi na uku na kashe-kashen hadisi in muka dubi yaya hadisin ya zo mana wa'anna tawayin hanyoyi hadisin ya zo mana amma a aqsam al ahad kashi na nawa ne na biyu tunda na farko shine al mashhur wadih al aziz ma'ana al aziz fa'il ne daga izza fa'il a cikatul mubalaga na fa'il wato abinnan daga izza al izza abinda yake samun sa yana da wahala al aziz wanda yake yana da ma'anar buwaya amma daga cikin buwayar sa shine ya zamanto nadir to ya ka same shi to shine al-aziz wato wanda ya sifantu ma'anar sa kenan ta lugha amma a ma'anar sa a wajen malaman hadisi wa huwa an la yarwihi aqallu min ithnain an ithnain ba a samun a kasa da rawi biyu ya ruwaito shi daga rawi biyu wato a isnadin hadisin ya zamanto cewa ko a asalin hadisin tabi'ai biyu sun ruwaito daga sahabbai biyu ko tabi'ai biyu sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai biyu sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kowanne daga cikin sahabban kuma mutum biyu sun ruwaito daga wajensa to in aka samu wannan sifar ya zamanto aziz wannan yana da wahalar ya saboda da wahala hadisi ya zo a wannan sifar shi yasa ake ce masa al-aziz wa sunniya bidalika imma li qillati wujudihi me yasa aka sa masa aziz an sa masa haka ne saboda da wuya ka same shi a wannan sifar wa imma li kaunihi azza ko kuma daga ma'anar cewa azza ya buwaya ay qawiya bi maji'ihi min tariqin ukhra cewa ya karfafa saboda ya zo ta wata hanyar domin in hadisi ya zo ta hanya daya yiwuwar kuskure ga wanda ya ruwaito shi ba kamar in aka samu ne masa shaida ba kamar yadda zai zo mana a cikin bayani a cikin aziz kafin mu ketare abin nan wannan nukta zan kara tawdihin ta insha Allah wannan yake cewa walaysa shartan lis sahihi khilafan liman za'amahu ba sharadin hadisin sahihi bane sabanin wanda ya faɗa haka daga cikin malamai akwai daga cikin malamai wanda yake sharadin alhadisus sahih shine Abu Abdullah al-Hakim shi ma ya faɗa cewa sha'anin amanan yace Abu Ali al-Jubba'i min al-Mu'tazila sharadin hadisi kafin a karbe shi sai idan ya zamanto aziz wato ya zamanto mutum biyu su roto daga Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma kowanne daga cikin su suna mutum biyu su roto daga wajensa domin sharadin sharadin karban shaida mutum biyu ya zamanto su ne suke shaida din ga dai tawdihin yadda malam zai kawo wa huwa abu ali min jubba'i min al mu'tazila wanda abu ali min jubba'i daga cikin malaman mu'tazilawa sun tafi akan wannan me yasa mu'tazila suka damu da bincike akan sha'anin irin wannan fanni din saboda sun shiga cikin sun kafa ka'idodi na fahimtar su ga addini bisa tunanin hankali wato ka'idodi al qawa'id nan a qawa'id aqliya sai suka samu wayannan ka'idodi na hankali sun yi karo da wadansu nassosi na hadisi saboda haka da suke karo da su sai suka ce to ai wadannan ka'idodi na hankali da suka kafa ka'idodi ne wadanda suke tabbacin su tabbatacce ne da kuma abinda suke nuni gare shi abin da yake tabbatacce babu ko shakka a ciki wato kamar kace daya a tara da daya biyu in wani yazo yace maka ka kawo masa dalili ai zaka dauka bashi da hankali shine bashi da hankali domin abin da yake ba a shakka to su haka suka dauki bisa dalilan su haka suka dauke su wato yana bada ilmun wato al ilmu daruri shi ku hadisi da sauran hujjoji na shari'a abubuwa ne waɗanda suke tabbacin su ba kat'i bane in ma tabbatan su kat'i ne to dalalan su abinda suke nuni gare shi shi ma kansa ba kat'i bane to dan haka da suka samu wayannan hadisi sai in suka saba da abin din su na hankali to sai su zo su rinka cewa ayya asali ma tabbatan su ya kamata a ce sun cika wadansu sharadai kafin tabbatar su ta zamanto karbabbiya karbabbiya saboda haka suka sanya sharadin hadisi ya zamanto ingantacce dole ya zamanto aziz wato dole a rawaito shi ta hanyoyi guda biyu wa ilayhi yubi'u kalamul hakimi abi abdullah fi ulumul hadith haka nan kuma zancen al-hafiz abu abdullah a cikin littafin sa ulumul hadith الحاكم أبو عبد الله شيني من المستدرك النيسى ابن البيت الحاكم أبو عبد الله النيسى بوري ابن المشهور بابن البيت واندي ربو تلتافن المستدرك كما هالتافن شيني كما عند مكي بياني شيني نبيو دي ربو تلتافي أكون علوم الحديث أبنى أكون باين القاضي الرام هرمزي منشي سنة ونكم عند أكسن يربو تلتافي أكون علوم الحديث شيني أبو عبد الله الحاكم to a cikin littafin sa ga abin da yake fada haythu qala as-sahih an yarwihi as-sahabi az-za'ilu anhu ismu al-jahala hadisin ingantacce shine sahabi ya ruwaito wannan hadisin amma wannan sahabin ba kowane irin sahabi ba az-za'ilu anhu ismu al-jahala sahabin da ya zamanto sunan jahala ya kawo daga gare shi ba za a ce ba a san shi ba wato in aka ce rajulun min as-sahaba wannan bai isa ba ko in aka ce abin nan a wani sahabi wanda yake ba wanda aka san wani tabi'i ya rawaito shi in ba tabi'i guda daya ba shi ma wannan za a ce masa majhul ne to sharadin hadisi sahihi sahabin da ya rawaito ya zamanto ba majhuli bane anasa istilahi to ga yanda ya fassara wa az-za'il anhu ismul jahala bi an yakuna lahu rawiyan ya zamanto yana da masu riwaya guda biyu saboda haka kaga kamar huzun kakan sa'id ibn al-musayyab ya fita hadisin da ya rawaito ba zai zamanto sahihi ba a wajen hakim domin huzun ba wanda ya rawaito hadisi daga gare shi illa dansa musayyab shi ma dansa musayyab ba wanda ya rawaito hadisi daga gare shi sai abinan sai ba sai dansa sa'id ibn al-musayyab haka nan kamar ya sunansa bahad ibn hakim an abihi an jaddihi Bahaz ibn Hakim ibn Muawiya ibn Haida Haida sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda ya rawaito hadisin sa illa dan sa Muawiya ibn Haida sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda ya rawaya daga gare shi sai dan sa Hakim shi kuma Hakim ba wanda ya rawaya daga gare shi sai Bahaz ibn Hakim an abihi an jaddihi to shi a wajen Hakim irin wayannan hadisan ba za su zamanto sahihai ba saboda sahabin da ya rawaito har yanzu majhuli ne tunda mutum ɗaya ne ya ruwaito gare shi kun fahimta dole a sharadin a wajensa sahabin ya zamanto mutum biyu ne suke ruwaya daga wajensa sun mai tadawalhu ahlul hadith ila waqtina sannan ya zamanto hadisin sannan malaman hadisi masu riwayar hadisi su karɓe shi da riwaya ila waqtina har yanzu zuwa zamaninmu ka shahadati ala shahada kamar yadda ake shaida ka san shaida dole ta zamanto فلا شرط شهيد أبناه ولا شرط شهيدان من رجالكما من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أتكي شهيدا كئيكينا واستشهدوا شهيدين الله تعالى من شهيدا أكان شهيدو من شهيدا متاني قدازو ba a karban shaidar mutum daya in banda kamar wanda aka istithna'i Khuzaimah bin Adina Khuzaimah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidar sa yace kuma wannan gare shi take shi kadai amma shaida sai shaidar mutum biyu to wannan sai yace yin kiyasin riwaya akan shahada domin shaida wannan dai babu sabari akai ko shaida ba a karba sai shaidar mutum biyu idan mutum ya kawo shaida shi kadai ba za a yi masa hukunci ba sai idan almudda'a alaihi ya zamanto kan cewa ya kin rantsuwa da zai kawar da wannan da'awar akan sa to wannan rantsuwa sai ta zamanto karina sai ta zamanto bi matsayin shaida kenan amma duk da haka ba za a karbi ba za a yi masa alƙali ba zai masa hukunci ba sai shi ma kansa yayi rantsuwa amma in aka samu shaida guda biyu shikenan sai ai hukunci to sai shaida ta zamanto asali yayi kiyasin riwaya akan sa to shaida da riwaya daidai suke ko ba daidai suke ba akwai bambanci tsakanin shaida da riwaya wanda yake so ya san bambanci din kuma yana da muhimmanci sanin bambanci a wajen malamai saboda babu wajen ganin wata shin ganin wata babu shaida ne ko ko babu riwaya ne shaida ne ko babu riwaya ne ganin wata almuhim in kuna so dai ku koma cikin littafin al-Qarafi littafin abin nan Shihabuddin al-Qarafi al-Furuq yana nan littafin na qawaid al-fiqhiyya na mazhaban malikiya wanda Shihabuddin al-Qarafi yayi a farkon sa daga cikin abwab na farko yayi bambancin ka'idar da take bambance shaida da riwaya sanan za ku san aina za ku sanya ganin wata al-Furuq anwa'ul buruq shine asalin sunansa anwa'ul buruq amma dai ya shahara da al-furuq haka ma aka rubuta a bangon littafin al-Qarafi Shihabuddin al-Qarafi daga cikin almajiran Izzuddin bin Abdul Salam malaman mazhaban daga cikin gaggagaggan malaman mazhaban malikiya to an gane hujjar hakim saboda a wajen imam Abu Abdullah al-Hakim al-hadith as-sahih dole ya zamanto aziz kenan ko ba haka ba me yasa muka ce dole ya zamanto aziz me yasa hakim menene ya muka gano daga cikin maganar hakim cewa sharadin hadithu sahih ya zamanto aziz walaysa shartan lit sahihi fa'lami wa qila shartun wajtabahu al hakim haka ya ina jin haka suyuti yace ba sharadi bane na hadithu sahih al aziz amma wadansu malamai sun ce sharadi ne wartabahu al hakim ya zabi wannan magana me sai muka gane cewa maganar hakim ce a cikin maganar sa me ya nuna mana haka ni bana son a maimaita mu mutum abin da ya fahimta daga wannan tawdihin da muke me aka gane ya muka gane cewa maganar hakim shine al-hadith as-sahih dole ya zama to aziz inda mun fada inda mun fahimci aziz kuma mun fahimci maganar hakim na'am yace ne shaida aziz ce yau wato ne abin da kake kenan ji mutum biyu yace wato ba za a karbi hadisi ba sai idan sahabin da ya ruwaito yana da masu riwaya guda biyu daga gare shi ko ba haka ba wato in shi kadai ne ya ruwaito sai in ya zamanto cewa mutane biyu sun yi riwaya daga gare shi Allah kura take ba wannan sharadin da hakim ya sanya kenan وصرح الغرار في ذلك مثل مجانا القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري لأن ذلك شرط البخاري القاضي أبو بكر ابن العربي القاضي نوى مذهب مالكية معلم مالكية أتكين شرح سنسه البخاري يتي وانا شرح إمام البخاري أتكين حديث سا وأجاب أما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر تلعك كاو مسا أبن ديك روس وانا قائد التاسع sai kawo jawabi wanda shi kansa jawabin nasa fihi nazar akwai duba a ciki li'annahu qal domin cewa yayi fa in qila to idan kuma aka ce mu hadithul a'mal bin niyyat fardun to ai ga mun abin nan ni na ce sharadin hadisi sharadin bukhari shine hadisi ya zamanto al-aziz ne to sai aka kawo mun hadisin innamal a'malu binniyat aka ce wannan hadisi ne farq mutum ɗaya ne ya ruwaito shi lam yarwihi an umar illa alqama ba wanda ya ruwaito shi daga sayyidina umar sai alqama bin waqqas al-layfi قال في تفهمينين جواب مو قلنا قد خطب فيه عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة أي سيدنا عمر خطبا يدا حديثه أي شكين صحابي قبل كدا يخطبا بشي با متن باوار متن يجي ما سبا فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه دا بادن أكي سنسان حديثه با دا دا ألقى ما يفعل أساسي متى إنكاري أما بس متى إنكاري بطور سر رقاسن سري جنسن جو عمر يفعل إيش أكم منبري فورا ككركو كذا هو قوم هجا دا حديثه إنما الأعمال جنيات kaza qal to kaji hafi da ke masa kaza qal wato haka dai ya fada wato uqiba amma yar masa da matani bi annahu la yalzam min kaunihim sakatu anhu an yakunu sami'uhu min ghayrihi baya lizintar kan cewa dan sun yi shiru ba su masa inkari ba cewa sun ji shi daga wajen wani ne ba shi ba wa bi anna hadha tayyu ya zamanto kan cewa sun riga sun ji shi daga wani ba sayyidina Umar din ba aslan ba daga wanda yake ya ji shi daga sayyidina Umar din ba ko kuma ya zamanto kan cewa sun yadda da shi shi yasa ba su masa inkari ba sun yadda cewa shi amintacce ne saboda haka sun yadda da maganar sa ai ba dalili a ce dan shi kadai ne ya fada ba lalle ne dan shi in mutum ya fada ba shi kadai ba ya zamanto ba ya masa inkari ba an samu mutum ya fada hadisi shi kadai ba a ji daga wani wajen wani ba kuma an karba saboda haka da suka shiru to yi zaman tukan cewa sun yadda da maganar sa wa bi anna hadha wa sallama fi umar buni a fi tafarrud alqama to amma an sallama cewa mun ji a wajen sayyidina umar ba su masa inkari wato alqama fa don da wanda ya rubuto shi daga alqama illa muhammad ibn ibrahim at-taymi thumma tafarrud muhammad ibn ibrahim bihi an alqama don da wanda ya rubuto shi daga muhammad ibn ibrahim at-taymi fi alqama da wanda ya rubuto shi daga alqama sai muhammad ibn ibrahim at-taymi ثم تفرد يحيى بن ثم تفر ثم دان الله مريا في تفرد القمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به أن القمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به أن محمد ثم إذا ما أن سلم كان شوى القمة ياك إيت بشي وزن رواية دقى أمر توكأتور محمد بن إبراهيم فدقى القمة جيكما دي مزاع كاو جوابه كما دي مزاع كاو جوابه كأتور يحيى بن سعيد وزن رواية حديث دقى محمد بن إبراهيم kaga duk babu jawabi akan wannan alama huwa as-sahih al-ma'ruf inda al-muhaddithin akan abin da yake dama sahihi ne sananne wajen malaman hadisi cewa wannan hadisin at-fard al-mutlaq ne ba wanda ya tushe daga wajen wayannan in ba su ba wa qad waradat lahum mutaba'atun la yu'tabaru biha li da'fiha an wato wadansu riwayoyi wadanda suke sun zama to mutaba'at zai zo mana ma'anar mutaba'a abin da yake nufi da mutaba'a shine mutane biyu ki tarayya wajen riwayar hadisi daga malami daya to kowanne daga cikin su mutabi'un li sahibihi wa mutaba'un lahu wannan yadi wannan kuma shi kansa wannan yadi wancan kuma wancan mabiyin wancan ne an gane shine ma'anar mutaba'a ya zamanto ai masu riwaya guda biyu ko sama da haka ki tarayya wajen riwayar hadisi daga wajen malami daya kowanne ya karfafa juna kowanne yayi shaida ga juna to waɗansu an ruwaito hadisai mutaba'at waɗanda su ba suka ruwaito sun ruwaito hadisan daga alqama waɗansu ba Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi ba haka nan daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi an samu waɗansu sun ruwaito hadisin tare da Yahya ibn Sa'id al-Ansari amma yace la yu'tabar biha ba ababen lura bace ba za a kalle su ba ma wa'annan asani din ne ba a fiya saboda masu rauni ne domin sharadin mutaba'a ta zamanto ingantacciya ko kuma dai ta zamanto ta inganta a iya lura da ita salihatun lil i'tibar kamar inda suke cewa zai zo mana anan gaba insha Allah ash-shahid anan wajen shine cewa hadithin innamal a'malu binniyat raddi ne ga duk wanda yake sharadin imamu al-bukhari wajen fitar da hadisi ya zamanto hadisi ne aziz in ban da wannan ma yawa wa kaza la yusallamu jawabu fi ghairi hadithi Umar radiyallahu anhu sannan ma haka nan ma jawabin da ya kawo ba za a sallama ba in ba a cikin wani hadisi wanda ba na Umar ba kamar hadisin Huzn kakan Sa'id ibn al-Musayyab, ba wanda ya ruwaito shi sai ɗansa Musayyab, ba wanda ya ruwaito shi daga Musayyab sai ɗansa Sa'id ibn al-Musayyab, wanda yake yazo dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin Kitabul Adab a cikin Sahih Bukhari, yazo dan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sunan ka, sai ce sunansa Huzn, sai yake cewa kai ba Huzn bane, Sahal ne, shi sai ka tashi ba zai canza sunan da mahaifinsa ya sa masa ba, sunan yankan da babansa ya sa masa, saboda haka bai canza sunan ba. Shi Sa'id ibn al-Musayyab yake cewa har yanzu wannan kuncin yana cikin mu, saboda ya ki daukan wannan nasiha ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai wannan tunda suna ne mummuna, Larabawa bisa al'adar su a da da sai a sa masa suna ne wato mai kaushi, a ce Hanzala daki, a ce Huzn wato bakin ciki, irin waɗannan sunaye wanda yake daga abokin gaba ya ji sunansa, an ce ai zamu je yaki, wane ne yake akan kabilar wane, in ka ji an ce ai Hanzala ne, to kowa ya san cewa wato wannan wani jabberi ne, abin tsoro ne. Amma idan bayi ne, sai a saka da an sa musu Maisara, Rabah, Yasir, irin waɗannan sunaye din na sauki, haka al'adar su yake. To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnarsa da ya koya mana kan cewa sanya sunaye masu kyakkyawar ma'ana, saboda haka wanda suka zo da suna masu mummunan ma'ana ko kuma suna wanda yake akwai tazkiya a ciki yakan canza musu suna. To Huzn da ya zo da wannan suna sai ya canza masa suna, sai ya ce a shi ba zai canza sunan da babansa ya yanka masa rago a kai ba. To saboda haka shi ne Sa'id ibn al-Musayyab yake cewa wannan kuncin zuciyar sai ya kasance tare da su, saboda sun yaƙi kakansa yaƙi yadda a canza masa suna. To idan an yi raddi akan wancan hadisin, inda idan Ibn al-Arabi ya yi raddi ga hadisin Sayyidina Umar da cewa ai Umar ya faɗe shi akan minbari ne, hadisin Huzunta ne raddinsa, kaga babu raddi. Saboda haka dai ka'idar da ya sanya ta rushe, shine ma'anar abin nan da Hafiz yake cewa wa kaza la yusallamu jawabuhu fi ghairi hadisi Umar radiyallahu anhu, yana mana ishara akan sauran abin abin da ake ce musu afradi sahih, hadisi ne wanda suke ingantattu amma kuma kowane daga cikin su fard ne. Yanzu kamar hadisin ko da yake shi wannan hakikatan ba zai zama to misali ba, tunda hadisin abin nan Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah domin akwai mutaba'a, amma dai akwai su afradu sahih, yana a cikin nukat na Ibn Salah, nukat ala kitab Ibn Salah na Mustalah. Al-Hafidh Ibn Hajar ya kawo misalai sama abin banda wannan. Wa qala Ibn Rushayd ɗaya daga cikin manyan malaman Maghrib, malaman hadisi ne, akwai littafinsa da yayi As-Sanan al-Abyan fi al-Muhakamati bayna al-Imamayn fi al-Isnad al-Mu'annad, wannan littafi ne muhimmi kwarai da gaske a ilmin mustalah al-hadith, wanda Ibn Rushayd, wanda yake akwai littafinsa na tafiye-tafiye da yayi masu yawa wanda yake cike da fa'idodin hadith Mil'ul Aiba, yake ma al-Qadi shi ma maliki ce, shi ma malikiya ne, yake cewa wa laqad kana yakfi al-Qadi fi butlani madda'ahu annahu sharat al-Bukhari annahu sharat al-Bukhari awwala hadithin madhkurin fihi, ya kamata a ce ai al-Qadi Ibn al-Arabi abinda ya da'awa na cewa sharatun Bukhari ne, hadisi na farko ya warware masa wannan shine hadisin innamal a'malu binniyat, domin hadisi ne wanda yake farq kamar yadda muka gani. Zan fahimta tambaya fa ya akai raddi ga Ibn al-Arabi da hadisin innamal a'malu binniyat. Wadda'a Ibn Hibban naqida da'awahu, Ibn Hibban kuma al-Busti sahibu sahih, wanda shi ma yana da littafinsa ingantacce mai kuma kitabun at-Thiqat. Ibn Hibban mun san yana ɗaya daga cikin waɗanda su ma suka sharɗanta inganci a cikin riwayar su, da shi da Ibn Khuzaima su ma sun sharɗin cewa duk hadisan da za su ruwaito sai ingantacce a bisa sharaɗin su. Dan haka ɗaya daga cikin, in kana neman ƙari a kan hadisai sahihai, in ka fita daga cikin Bukhari da Muslim, to wura ɗaya daga wuraren da za ka je ka aje zango shine sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban yake cewa inna riwayata tsnaini an tsnaini ila an yantahi la tujad aslan, ma ba za ka sami irin wannan riwayar ba, a ce mutum biyu yayi riwaya daga mutum biyu, sun yi riwaya daga mutum biyu har zuwa karshen hadisin, wannan ba za ka same ta ba aslan. To shi ma wannan abu ne wanda yake abu kuskure ne, shi yasa abin nan Ibn Hajar yake cewa wadda'a, yayi da'awa, da'awa ce ba ta da hujja. Qultu in arada bihi أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. إن أنا فكرت شو رواية متن بيو كتئ دق متن بيو كتئ. ba za a same ta ba aslan, to mumkin za a iya sallama mata. Amma suratul aziz allati hararnaha fa mawjuda, amma surar al-hadithul aziz wanda muka bayaninta a bisa yanda muka bayaninta bi an la yarwihi aqallu mithnaini an aqallu min mithnaini, wanda za a iya samu ya zama to a koyo shi zaka iya samun aqalla da mutum biyu sun ruwaito shi ko abin da ya sama da haka. Wannan mawjuda shine ya kawo mana misali, misaluhu ma rawahu ash-shaykhan, hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito. In aka ce ash-shaykhan to ake nufi ko min hadisi Anas, Bukhari da Muslim su ruwaito shi daga hadisin Anas, wal Bukhari min hadisi Abi Huraira, Bukhari kuma ruwaito shi daga hadisin Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi, dayanku ba zai imani cikakke ba, imaninsa ba zai cika ba har sai na kasance mafi soyuwa gare shi daga mahaifinsa da ɗansa. Wannan shine lafazin hadisin Abi Huraira. Lafazin hadisin Anas kuwa ya ƙara wannati ajma'in, da kuma mutane baki daya. To wannan hadisin kaga hadisi ne aziz, domin gashi ki kulli tabaka min tabaqatil isnad zaka samu isnain fa ma fawq. A tabakar sahabbai an samu Abu Huraira da Anas, ko ba haka ba? To a tabakar tabi'ai kuma daga Anas an samu, gashi nan Ibn Hajar yake cewa wa rawahu an Anas Qatada wa Abdul Aziz Ibn Suhayb, daga Anas aka samu Qatada Ibn Du'ama As-Sadusi da kuma Abdul Aziz Ibn Suhayb suka ruwaito hadisin daga Anas. Kaga an samu mutum biyu su ruwaito shi daga Anas. Wa rawahu an Qatada Shu'ba wa Sa'id, Shu'ba Ibn Al-Hajjaj da kuma Sa'id Ibn Abi Aruba su biyu suka ruwaito shi daga Qatada suma. Wa rawahu an Abdul Aziz Ibn Isma'il, wa rawahu an Abdul Aziz Isma'il Ibn Ulayya, shi kansa Abdul Aziz kuma aka samu mutane biyu su ruwaito daga wajensa, Isma'il Ibn Ulayya da kuma Abdul Waris Ibn Sa'id, dukkansu daga cikin a'immatu ahlul basar. Wa rawahu an kulli jama'a, daga kowanne daga cikin su kuma aka samu jama'a su ruwaito. Kaga wannan shine suratul aziz, a kowane tabaka zaka samu aqalla mutum biyu su ruwaito shi fa ma fawq, to shine al-hadithul aziz. Saboda haka wannan sura, wannan surar da muka da malaman mustalah wal hadith suka bayyana, kaga akwai take nan. Daga cikin abinda waɗanda suka yi da'awar cewa sharadin hadisi sahihi ya zamanto aziz ne, akwai hujja fa da suka kawo mai ƙarfi. Daga cikin hujjan da suka kawo hadisin wannan Abu Musa al-Ash'ari, yaje yayi ma sayyidina Umar sallama, yayi masa sallama sau uku, yayi isti'zani sayyidina Umar bai amsa masa ba, sai ya juya ya tafi. Sai sayyidina Umar da ya hadu sai ya aika aka kirawo shi, yace ka zo kai sallama sau uku, kai isti'zani sai ka juya ka tafi. Me yasa? Yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana isti'zani sau uku ne, in an amsa muku shikenan, ba an amsa muku ba ku koma. Sai ya kama shi yace ka kawo mun shaida akan abin da ka fada, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada. Yace sai ya ji ya kawo masa shaida, an san kuma yanda Umar yake, sayyidina Umar baya wasa. Abu Musa al-Ash'ari ya tashi ya ta a tsorace, yaje ya samu mutanen, yaje ya samu jama'ar Ansar suna zaune a cikin majalisin su, suka suna ganin sa a tsorace, suka ce wannan ne ke tafa da shi. Shine sai yake cewa dan Allah wa zai mu shaida, na gaya ma Umar hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na isti'zan, ya ce kina kawo masa shaida, waye zai zo shaida tare da mu? Sai suka ce ba wanda zai tashi shaida tare da kai, sai wanda yafi kowa kankanta a cikin mu. Sai aka tashi Abu Sa'id al-Khudri, yaro ne, yace yaje ya masa shaida, yaje ya gaya ma sayyidina Umar. Da ya gaya ma sayyidina Umar radiyallahu anhu, sai sayyidina Umar yake cewa ban tuhumce ka ba, amma so nake in lakin amma hadisi, yin riwayar hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, lakin alhadith an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aziz, magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai nauyi, mai ƙarfi, wato ka tabbatar da abin da kake faɗa. To saboda haka waɗansu suka kafa hujja da cewa to wannan ya nuna cewa kenan ba a karɓan hadisi sai an samu wani ya shaida, tunda gashi saniyar sayyidina Umar ya nuna haka. To yanzu me zamu ce kuma, me jawabin mu akan wannan? Gashi kuma malaman mustalah sun ce wannan ba sharɗin hadisin sahihi bane, har sun rushe maganar Qadi Ibn al-Arabi, bayan kuma gashi su irin maganar su ga irin gashi ɗin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma sayyidina Umar har wa yau lokacin da suke tafiya za su je Sham, da suka zo suka ji labarin, an kawo musu labari cewa annoba ta ɓarke, ana fa'u, shine sai ce yaya za a yi? Shine sai abin nan Abdurrahman Ibn Auf ya zo yake cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ji ana ta'un ya barke a wuri, to na waje kar su shiga, na ciki kuma kar su fita. Sai ce wa zai masa shaida cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Aka samu abin wanda bishin sa bai ina jin Abu Ubaida ya masa shaida. Haka nan sayyidina Abu Bakar shi ma da aka zo abin nan kaka aljadda ta zo tana neman gadonta, tana neman gado, rabon gado. Yace la ajidu zaki fi kitabillahi shay wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni a cikin littafin Allah ban ga an ce ga rabon kaka ba. Haka nan ma a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka ce wane ne yake da waye san wani abu akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Maslama ya tashi yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata asudu, yace waye ji shi da tare da kai. Muzairah ibn Shu'bah ya tashi shi da tare da shi. Sai da Abubakar ya yi wannan, to kaga duk wannan yaron kanta an yi mutum ji. To amma wannan abin hujja akan wannan sai ka koma a cikin Sahihul Bukhari, ya aqada littafi da kira shi kitabu akhbaril ahad, littafi da ya magana akan akhbarul ahad. Daga cikin ya kawo, daga cikin abubuwan da ya kawo hadisin Bilal cewa inna Bilal yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhin ibnu ummu maktum. Bilal yana kiran sallah cikin dare ne, saboda haka ku ci ku sha har sai ibnu ummu maktum yayi azan. Bilal mutum ɗaya ne, ba a ce sai an samu sai ka biyo wani ladani yayi kira tare da Bilal ba. Sannan zaka abin nan zaka ci ka sha, an halatta maka ka ci ka sha, azumi bai kama ka ba da kiran sallan mutum ɗaya. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh ibn Jabal da abu wanda yake muhimmi asalin addini zuwa ga mutanen Yaman ga baki ɗaya, kuma shi kadai ya tura, bai kada shi tare da wani ba. Yace naka yace mata innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Kaga shi kadai ne da hadisai irin waɗannan Imam al-Bukhari duk ya kawo su don ya nuna kan cewa hadisi idan mutum guda ɗaya ya ruwaito shi hujja ne. Shi yasa kuma shi kansa ɗin ya nuna wannan, ya sanya ya fara hadisi, ya fara littafin sa da hadisin Umar ibn al-Khattab, tare da ba wanda ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar, ba wanda ya ruwaito shi daga sayyidina Umar sai Alqaba. Haka nan hayya zuwa ga sayyidina Ibn Sa'id al-Ansari. Sannan ko ba wai wannan ne kadai daga cikin afradus sahih ba, a cikin Sahihul Bukhari akwai hadisi masu kamar wannan, wanda daga cikin ya kawo muku misalin hadisin Huzn kakan Sa'id ibn al-Musayyib wanda yake a cikin Kitabul Adab na Sahihul Bukhari. Akwai irin su ma wanda Al-Hafiz Ibn Hajar da ya kawo maganar Hakim a cikin Mukan Ara Kitab Ibn Salah, yace afradus sahih, abin da yake nufi da afradus sahih hadisai da suke cikin Sahihul Bukhari da Muslim, amma kuma an ruwaito su abin hadisai ne farq, wato ta hanyar mutum ɗaya aka ruwaito su, sun isa wajen rabbi da cewa ba sharadi bane ne ya zamanto sahih, a cewa hadisi sai ya zamanto aziz. An fahimci wannan? Ba iskali, ba tambaya. Na'am. To an shi ne dama duk maganar da nake yi mana, cewa tambayar sa shine cewa wai idan wai wani yana nufin cewa ko da aƙalla da mutum biyu ne suka ruwaito hadisin zai iya zamantowa hadisi sahihi. Ga hadisin inna mal a'malu binniyat, aqallu min ithnain ne suka ruwaito shi, amma kun bai zamanto sahihi ba. Sai dai ko mun ce hadisan da suke cikin Bukhari ba sahihai bane, ko mun ce akwai wadansu hadisai da suke ba ingantattu ba. Ai shine wannan ma'anar, shine ma'anar rushe wannan ka'idar. Duk wanda yake ka'idarsa cewa hadisi sahihi dole ya zamanto aziz, dole ya zamanto a kowane tabaka an samu mutum biyu ko sama da haka sun ruwaito shi, to za a rusa masa wannan da'awar tasa da afradus sahih, za a rusa masa wannan da'awar tasa da hadisai da suke cikin Sahihul Bukhari da Sahih Muslim. Ga su kuma sun zo ba wanda ruwaito su sai mutum daya a tabakar isnadin. Daga ciki akwai hadisin amal bin niyat, waye ya tashi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, waye ya tashi daga Umar, akwai wani banda shi, waye ya tashi daga Alqama, Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, waye ya tashi daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, dukkan waɗannan su suka ne suka rawaito hadisi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari ne abin ya yaya su. Haka nan Sa'id bin hadisin Huzn, waye ya tashi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, waye ya tashi kuma daga shi Huzn din Musayyib, waye ya tashi daga Musayyib Sa'id. Kaga yana kuma yana cikin Sahihul Bukhari, saboda kaga ya nuna cewa kenan za a iya samun hadisi sahihi ba aziz ba. Ko ba haka ba? Ko dama shi ne matlub din. Hadisin Bara ibn Azib, hadisin Bara ibn Azib ban san shi mutum ɗaya ne kawai rawaito shi, mutum ɗaya ne kawai rawaito shi daga Bara. Oho, na gane wajen tahwil, wajen wanda ya je gaya ma sahabban da suke kuba ba cewa an hawwala qibla kuma suka juya. To duk irin wannan hadisan sune Imam al-Bukhari yake kawo a cikin Akhbarul Ahad, amma wannan shi Imam al-Bukhari yayi haka ba dan ya raddi ga wannan ka'idar bane, shi yayi ne dan ya raddi ga ɗan bid'a irin su Abu Aliyu al-Jubba'i ɗan Mu'tazila da suke cewa shi aslan ma hadisi ba za a karbe shi ba idan mutum ɗaya ne ya ruwaito shi, Akhbarul Ahad ba za a karbe su ba. Dan haka Imam al-Bukhari ya rubuta wannan babin a karshen a wajen karshen Sahih al-Bukhari, ku duba shi ku. Amma mu al-muhim wannan da'awar ɗan bayani da su cewa in ma mun sallama cewa Akhbarul Ahad za a karbe su, to amma al-hadith as-sahih dole ya zama to mutum biyu suka ruwaito shi, to shine ake musu raddi da wannan. Na'am. Al-Qadi ibn al-Arabi ya a karni na 6 ya rayu, ƙarni na 6 shekara 500 da wani abu, ban rike shekarar mutuwarsa ba, 500 da wani abu ne. To a warabi'ul gharib da so nake sai mu kare sai wannan aqsamul hadith din nan. Ayan ban da ku ko rikan baya warabi'ul gharib والرابع منين الرابع منين نهود نمي يوا باعتبار طرق وصوله الينا يوا تو wannan da ya sa kaga ana ganewa shine al-gharib me ma'ana al-gharib ba ko a lugha al-gharib ba ko ana cewa mutum istagharaba ar-rajul illa balarabi in balarabi suka ce abina istagharaba ar-rajul in yaje ya aure a cikin dangi da ba nasa ba ya zama to wato shi kadai kenan bako dan kafin da kowa a kabilar sa zai je aure, to idan mutum ya tsallake kabilar sa yaje wata kabila yaje aure sai a ce izatara ba ya zama to bako. Sauraka ma'anar gharib wato abin da yake bako, an ce ma alhadithul gharib bako saboda mutum ɗaya ne ya ruwaito shi, wato kamar ya ke banta ya zama to shi kadai. Haka nan ma kuma ana ce masa alfar daya, kasan ana abin nan alfar shine da shi da alwitr din ma'anar su daya wanda yake shi kadai. Ana ce ma wannan sa ana ce masa alfa in ya zamanto shi kadai ne ya ware kansa daga cikin garke ya fita shi kadai, ana ce masa alfari. Haka nan bishi magarya larabawa suka ce ma magarya fa alfari, da in ya zamanto kan cewa ita kadai ce ta ware daga sauran bishiyoyi ta zamanto ita kadai, to alhadithul fard kuma shine ma algharib a wani islahin, amma zai zo ne bambanci tsakanin alfard da kuma algharib. A cikin tafsirin hadithin ahar wannan kashi ne nawa ne? Na hudu, ya yi ce na hudu. Wanda ya ce min na uku ne dalilinsa. Na'am, wani ne na ɗayan? Al-Mashhur. Na biyu, na uku al-gharib. To wanda ya ce na hudu fa, wanda ya ce na hudu ne? To. Ya ce, wa huwa ma yanfaridu bi riwayatihi shakhsun wahid fi ayyi mawdi'in waqa'a at-tafarrudu bihi من السند على ما سيقسم إليه الغريب كو أفرسن كو أكرشن على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. من إدارة كيف بعدين أنا أقول لك كيف أنت أكون تحريف أشياء على ما يقسم إليه إلى غريب على ما يقسم إليه الغريب إلى المطلق والنسبي kamata ya ita zamanto ibara haka ne. Al-gharib ana tafsirin sai zuwa ga nau'i biyu, al-gharib al-mutlaq wal gharib al-nisbi. Akwai wani wanda yake da nuskar ba wannan nuskar ba? Ala ma sanuqsimu ilayhi al-gharib al-mutlaq wal gharib al-nisbi. Shi ba nan maimakon ya din ya sa ne. المهم يندغى من ربي حديثي الغريب إلى الغريب المطلق دكما الغريب النسبي دنو إذيوني. الغريب المطلق شيئك شيء مثل الفرق، الغريب النسبي شيئك شيء مثل الغريب. نو وجن إياك ما تمتقى أنا وجن تندى تيني مكو بيان الغريب المطلق ده غريب النسبي dan ya shiga cikin hukumar akhbarul ahad min haythu thubut al-gharib abinda ake cewa al-gharib asali ya zamanto an kasa shi zuwa biyu ne al-gharib al-mutlaq wal gharib al-nisbi al-gharib al-mutlaq shine wanda yake al-gharaba kadaituwar ta zamanto a asalul sanad in aka ce maka asalul sanad me ake nufi da asalul sanad yawa at-tarafuhu alladhi fihi as-sahabi inda yake sahabin yake hadisin da ya zamanto ba wanda ruwaito shi sai sahabi guda daya daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa ma tafarrada bihi rawi isnadan wa matnan haka imam al-dhahabi ya fassara al-gharib al-mutlaq ma tafarrada bihi rawi isnadan wa matnan da matanin da isnadin shi kadai ne a wajen wannan rawi kamar hadisin nan na innamal a'malu binniyat kaga abin nan ba wanda ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar to shi wannan ma kafi ya maida shi farko shi yasa imam ahmad lokacin da yake bada labarin hammam ibnu munabbih ɗaya daga cikin mutanen yahudawa ne da suka musulunta cikin mutanen yaman yana da ilimin attaura mai yawa kuma yazo ya haɗu da abu huraira kuma allah ya sa shi yayi tsawon rai har ya riski abin nan banul abbas al-musawwida kamar yadda ake ce musu har ya riske su lokacin da abin nan wajen shekara wajen kusan 140 bayan hijira ya girma yadda har wato abin nan wannan saman idonsa wannan murfin idonsa na sama ya faɗi ya rufe idon saboda girma hadisansa guda 140 ne ma'amar ibn rashid daga cikin malaman yaman ya haɗu da shi ya rawaito hadisan da ya rawaito daga abu huraira guda 140 waɗansu lokacin yana da ƙarfin tun yana da ƙarfin sai haɗu da shi yake karanta masa yaji sauran ku da girma ya masa girma baya iya karantawa baya iya gani sai shi ma'amar ya karba yake karantawa daga wajensa imam ahmad yake cewa naga abin nan ma'amar ya riske hammam ibnu munabbi ya rawaito hadisan daya daga cikin hadisan gara ibni bima'ana ba wanda ya musharaka da Hammam ibn Munabbih ba wanda ya musharaka da Abu Huraira wajen riwayar wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wanda ya musharaka da Hammam ibn Munabbih wajen riwayar wannan hadisin daga Abu Huraira to daga ciki Imam Ahmad yake kawo hadisin da Imam al-Bukhari ma ya rawaito shi cewa abin nan khufifa ala Dawud al-Qur'an fa kana ya'muru bi dabbati fa tusraj فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته وكان يأكل من أمل يده ألا يسوق إما أن نبدأ ذكر أن زبورة الآن تمت القرآن وتشين لساتا ألا دعت باش زبورة وديتي أدنى ألا وديتي تنا تشون وجن سبا وانا زبورة دعت يربو تابا وانا أدنى ينزمر ساسن يسكي ألا ياتي أكو زبورة سنا شوى ألا ياتي kamar fa ka dauko littafin zalm abinan zalm na cikin bible ne kace shine abinda annabi Isa yake bayan ga ta Allah madaukakin sarki yake fa walil ladina tumul kitabi bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila shine kin littafin zuhanni sai ga shi da Allah ne ya rubuta to wannan zaburar ta sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin ta ne annabi Dawud Allah ya bashi wannan yana daga cikin mu'jizarsa ya sauƙaƙe masa ita sai ya sa a daura masa sirrin abinan sirrin dokin sa kafin a gama daurin sirrin ya karance littafin gabaki daya littafin Allah da ya bashi kafin a daura sirrin to wannan hadisin Abu Hurairah ne kawai ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam azahir ba wanda ya rawaito shi ma daga Abu Hurairah illa Hammam ibn Munabbi shi yasa aka ce Imam Muslim ya rawaito hadisin daga cikin sahih din sa saboda wannan tafarrud din amma Imam al-Bukhari ya rawaito shi dan ya isharar ya zuwa ga cewa ai akwai wanda ya musharaka da Hammam wajen ruwaito hadisin daga Abu Huraira shine Abu Ibn Yasar amma hadisin ba a bisa sharadin sai gaba sai dai ya kawo shi dan ya nuna kan cewa nan tafarrud din babu shi a shahid da nake so in kawo mana shine Imam Ahmad ya ce a cikin sahifatu Hammam Ibn Munabbih akwai gara'ib ai akwai hadisi da ba wanda ya ruwaito su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai anan aka same shi to wannan shine ake ce mata al-fardul mutlaq nau'i na biyu kuma shine al-fardun nisbi shine ake ce masa al-gharib al-fardun nisbi shine ya zamanto kan cewa wani rawi ya kadaita da riwayar hadisin daga wani rawi daban wato idan tafarrud din ya zamanto a aslus sanad ne sahabin ne ya kadaita da riwayar hadisin sai ya zamanto al-fardun mutlaq amma idan a tsakiyar isnadin ne sai ya zamanto alfardun nisbi kamar hadisin la tusammu al-inab al-karam wannan hadisin kada ku ce ba inabi suna kada ku sanya masa suna kada ku sa masa suna al-karam saboda abin nan ba da ma'anar kan cewa abinda ake amfani da shi dan aijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya ma inabi wannan suna to wannan hadisin Abu Hamza at-Tukkari shi ruwaito shi daga Amash shi ne kadai ya ruwaito shi Amash yana da malamai yana da almajirai da dama amma Abu Hamza at-Tukkari na ce masa Tukkari ne sai da Tukkari ne sai ki tawaza haka shi ne kadai ya ruwaito shi daga Amash saboda haka aka ce masa tafarrada bihi Abu Hamza at-Tukkari anil Amash shi wannan in kaji hadisi da irin wannan sigar shi ake ce masa an-Nisbi yawan hadisan cikin Mu'jamul Awsat haka suke Mu'jamul Awsat na Tabarani kowane hadisi zaka ce masa zaka ga yace a karshensa wa hadal hadith tafarrada bihi fulanun an fulan to wannan shine tafarrudun nisbi kadai tsor a cikin tsakiyar isnadin ne wato sai yuye zaman to ma an ruwaito da yawa daga cikin sahabbai sun ruwaito hadisin tabi'ai ma da yawa sun ruwaito hadisin da yawa kuma da yawa sun ruwaito hadisin daga cikin tabi'ut tabi'in kamar imam Malik amma sai ya zaman to cikin hadisan tare da yawan waɗanda suka ruwaito hadisi daga wajen imam Malik ba wanda ya ruwaito hadisin sai mutum daya wani shi ake ce masa tafarrudin nisbi an gane sai an yi musharaka da riwayar hadisin an yi musharaka da imam Malik wajen riwayar hadisin amma ya zama to cikin almajiran imam Malik gabaki ɗaya ba wanda zai ruwaito hadisin daga wajen sai mutum daya to ne shi ake ce masa tafarrudin nisbi to yawan hadisai na wannan nau'in at-tafarrudin nisbi yawan su da'ifai ne shi yasa in kaga an ce tafarrada bihi fulanun an fulan to wajen bincike ne shi yasa ne ma waɗansu malaman hadisi suke in suka ji suke maka hadha hadithun gharib to ma'anar sa da'if kamar imam at-tirmidhi idan imam at-tirmidhi yace maka hadha hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadha al-wajh wannan hadithun baqo ne ma'anar sa da'if ne dan yawa idan hadisi aka ce wani ya kaita da riwayar sa to kamar yadda imam an-nawawi yace zai zama to ɗaya daga cikin halin mutum ɗayan abu hudu ne imma da ya kadaita da hadisin ya saba mu kuma waɗanda suka fi shi a hadda to nan wajen sai ya zamanto munkari shaz munkar imma ya zamanto kan cewa wanda ya kadaita da hadisin abin nan hafid ne fiqa muntaha abin nan jigo ne wajen hadda mai riwayar sahihin hadisi ne kamar irin su imam Malik to irin wani da suka kadaita da hadisi ana karban hadisin kamar imam Malik kaga ai shine ya kadaita an ruwaito hadisin zakatul fitr abin nan fardun ala kulli abin nan ala kulli zakarin wa unsa abdan aw hurran haka aka ruwaito hadisin imam Malik ya ce ruwaito sai ya kara cewa minal muslimin imam Ahmad yake cewa ban taba ganin wani wanda ya ruwaito hadisin da wannan lafazin ba sai imam Malik amma idan imam Malik ya ruwaito maka hadisi to fa malikun hujja imam Malik hujja ne kashi na biyu kenan kashi na uku wanda ya zamanto shi bai zama halinsa bai kai halin wanda yake riwayar hadisi sahih ba to in ya kaita da hadisi shi kuma ya za a yi wannan a ra'ayin waɗansu malamai hadisin sa hasan ne kashi na hudu shi ne wanda yake rawi ne wanda yake ba a san shi da hadda ba yana da mummunan hadda sayyul hifz ne ko mukhtalidi ne in ya kaita da riwayar hadisi shi ma wannan hadisin sa munkar ne saboda haka hadisi da aka kaita da shi alfard wanda ake karban sa bittifaq shine wanda yake malami abin wanda mai riwayar ya zamanto abin nan fiqa ne kuma fiqa din ba mai isa matuƙa wajen fiqa din sa to wannan shine in ya kaita da hadisi ake karba amma wanda yake fiqa ne ko wanda yake kasa da fiqa din as-saduq in ya kaita da hadisi to wannan hadisi kaitawarsa da hadisi daiwa daga cikin malamai ba sa karban sa waɗansu suna ganin kuma hadisin sa hasan ne almuhim dai wannan bayanin zai zo mana daga baya amma fa'idar ku san wannan shine cewa ku fahimci menene alhadithul fard da kuma alhadithul nisbi wajen alhadithul nisbi akwai kashi biyu da ban gaya muku ba wanda yake na gaya muku na farko shine cewa mutum kar rawi daya ya kaitu daga wani daga malamin sa wajen riwayar hadisi ko shi na gaya muku kamar misalin a ce hadisi imam Malik ya ruwaito shi tare da imam Malik akwai sa'anninsa sai a samu daga cikin almajiran imam Malik ba wanda zai ruwaito hadisin sai mutum daya muka ce wannan shine alfardun nisbi daga cikin fardun nisbi shine zaman to hadisi yazo ba wanda ya ruwaito shi sai mutanen gari daya shi ma nan al-fardun nisbi ne kamar hadisin al-qudsi hadisin Abu Dharr na sahih muslim ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu wannan hadisin tafarrada bihi ahli sham in banda mutanen sham ba wanda ya ruwaito wannan hadisi kamar yanda malamin su Abu Musir Abdul Arabi Abdul A'la ibn Musir yake cewa ba wanda ya ruwaito wannan sunna ce tafarrada biha ahli sham wannan sunna ahli sham sun suka kadaita da ita ba wanda ya ruwaito ta in ba su ba kuma suna alfahari da wannan saboda hadisi ne ingantacce ga ma'anarsa kuma mai ingantacciyar ma'ana mai karfin ma'ana ko ba wanda ba ka samu hadisin ba sai a wajen mutanen sham to shi ma wannan ana ce masa al-fardun nisbi ana ce masa kuma al-gharib na biyu kenan na uku ahli baladin mutanen wani gari suka daita da riwayar hadisin daga mutanen wani gari wato hadisin mutanen an ruwaito shi zai yi ya zama tukan cewa ya yaɗu amma ba wanda suka ruwaito shi sai mutanen wani gari daga mutanen wani gari kamar hadisin da al-Khurasani mutanen Khurasan suka ruwaito shi daga wajen mutanen Kufa a wannan hadisin hudubar sayyidina Umar da yayi biljadiya wanda yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam a makami irin wannan makamin nawa ya tashi yayi hudba yace istawtu bis sahabi khaira thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yakshu al-kadhib wa yastashhadu ar-rajul qabla an yastashhad ila akhir al-hadith yake cewa ina muku wasiya da sahabbaina sannan wanda suka zo bayan su sannan wanda suka zo bayan su sannan kuma ƙarya ta soma yaduwa sannan ƙarya ta yaduwa cikin al'umma mutum ya zo ya bada shaida tun kafin a nemi shaidarsa to wannan hadisin mutanen Kufa su suka ruwaito shi Muhammad ibn Sauka ya ruwaito shi daga Abdullah ibn Dinar daga Abdullah ibn Umar daga Sayyidina Umar to ba wanda ya ruwaito shi daga Muhammad ibn Sauka sai mutanen Khurasan Muhammad ibn Sauka dan Kufa ne to ba wanda ya ruwaito daga hadisin nasa daga cikin mutanen Kufa sai mutanen Kufa da suka ji hadisin daga wajensa duk sun manta ba wanda ya je riwayarsa sai wani mutumin Khurasan da ya zo ya ji hadisin daga wajensa shine ya je ya da hadisin duk wanda zai ruwaito hadisin in ta hanyar ta zai biyo dan ya zo zuwa ga asalin sa wajen mutanen Kufa asali shi ba dan Kufa bane Abdullah ibn al-Mubarak al-Imam al-Mujahid al-Mashhur wanda aka san shi daga cikin malaman Imam Ahmad Abdullah ibn al-Mubarak Imam al-Khurasan ne to shi ya kadaita da riwayar hadisin nan daga Muhammad ibn Sauka da shi da sauran mutanen Khurasan suka kadaita saboda haka wannan sunna ce da mutanen Khurasan suka kadaita da riwayar ta daga mutanen Kufa duk wani ya daga cikin al-gharibun misli to kuma kamar yanda muka ce hukuncin sa ya danganta da wanda ya ruwaito da wanda ya kadaita tare da shi amma yawan hadisi inda kaji an ce wannan hadisi ne gharib ne to yawancin sa ba za ka same shi ingantacce ba to wannan tafi ne muka ce inda ake samun al-gharibun misli mazanin sa wurin da ake kaunar samun sa da yawa al-mu'jam al-awsat na Imam at-Tabarani al-mu'jam al-awsat kai kace ya gina littafin ne domin ya kawo wannan kai kace akan haka ya rubuta wannan littafin kuma yawanci idan ka ji malami ya ce hadha hadithun tafarrada bihi fulan idan irin su Tabarani ne suka faɗa to zaka sallama amma wannan ba zai kore ka masa ta'aqquli ba saboda haka kar ku ga wata ran kamar irin su kamar mutum kana cikin karatu ne tafin Sheikh Al-Albani ko kuma irin masu neman su soki irin su Sheikh Al-Albani ka ji sun ce ka ji hadisi da Tabarani yake an yi tafarruji a riwayar sa sannan wani malami a karni na 20 wai shi Albani ya zo ya ce wai ya samu ba a tafarruji da riwayar hadisi to ne yana daga cikin jahili domin kamar yadda ake cewa kamar yadda Sheikh Abdullahi yake cewa a cikin abin nan sa kam tarakal awwalu ayl al akhir nawa abu ne mutum zaka ga wanda yake na farko ya bar mana baya ya zo yayi kuma idan kai nafi idan ka kore abu ai kai nafi ne gurgudan ilimin ka kamar kana cewa ne a cikin sani na ba wanda ya saita da wannan hadisin ba wanda ya rubuta wannan hadisin daga wani illa wani ba ka ce nafi waqi al amr ba cewa babu gabaki daya a cikin ilimin ka ne to dan haka babu mamaki in an yi musu istidraki amma abu ne wanda yake mawuyaci abu ne wanda yake mawuyaci shi yasa ne ma ake cewa abin nan a wannan imam ake cewa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shi ne yake cewa idan malamin hadisi hafizi na hadisi wanda yake masani da asanid na maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam idan yake maka a cikin hadisi la a arifuhu
fa'utumidati nafihi in yace maka hadisi bai san shi ba to wannan sai ta zama to kaida ce a cewa ba ma hadisi bane aslan shi yasa ne Yahya ibn Ma'in yake cewa dukkan hadisin da Yahya ibn Sa'id al-Qattan yace la a'rifu fa laysa bi hadisi in yace bai san shi ba to ba hadisi bane to da ka irin wayannan jigogi manyan malamai irin su Darqutni irin su al-Abin al-Tabarani wanda suke suna da itlai akan turuqul hadith na yawa sun suka ce maka wannan hadisin ba wanda ya rawaito shi sai fulan an fulan to ana abinda sai a sallama musu akan wannan amma wannan ba zai hana ba a cikin bincike wata ran kai kaga wata hadisi wata hanya wanda zaki musu istidraj kamar yadda yake an samu don an yi musu istidraj daga cikin malamai ba wanda suke da sanin irin wannan a cikin mutanen baya din kamar Ad-Darqutni da At-Tabarani shi ta Ad-Darqutni ya rubuta ta shi ma yana da littafi al-Afrad irin wayannan hadisin ya tattara wanda sai ba wanda ya rawaito sai mutum daya fulanun an fulan to wannan sune karshen aqsamul al-akhbar al-ahad daga baya kuma in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu zo mu magana akan hukuncin khabarul ahad din wanda yake abu ne wanda yake ba shi da alaka da ilmin mustalahul hadith amma malam ya kawo shi a cikin littafin sa don ya cika fa'ida domin yana daga cikin abubuwan da ilmin usulul fiqh yake bincike akan sa amma zamu karanta kamar yadda malam ya kawo shi Allah ya kemu da rai da lafiya. Eh ba istilahin Imam Tirmidhi yana da nasa istilahin. Kasan in yaro hadisi wanda kuce zaka jafe maka hadha hadithun hasanun sahih. Hadha hadithun hasanun sahihun gharib. Hadha hadithun sahihun gharib. Hadha hadithun hasanun gharib. Wani lokaci kuma yace hada hadithun gharib to idan yace hada hadithun gharib kawai to wannan galiban yana abin nan bil istiqra ya nufin kan cewa da'if da tatabbu'in shi ta yi intini amma in ba a nan wajen ba in yace hada hadithun ko hasan gharib ko sahihun gharib yana nufin bayan wannan sifar ta sahih da ta husn din da ya kawo to akwai kuma garaba ta tafarrudi akwai wani wanda yake an samu wani ya kaita da riwayar hadisin ta wannan fuska na'am ne tambaye shi fara a gano na'am na'am sai dai mashhur sai dai mashhur to ai sai samu makaranta bai kuniya ba mai kuniya akwai istidrakat da dama akan ta bai kuniya tana da akwai kurakurai da dama wajen ta'rifat din ta shi yasa din ma shi yasa bamu ga ya kamata ya zama to littafin farko da za a karanta ba littafin da ake da za littafin da yake ba littafin da yafi dacewa kamar wannan littafin nuzhatun nazar na farko ko shi ko ba'itul hadith na ibnu katir ikhtisar ulumul hadith saboda abin nan malam littafai ne da wanda malaman fannin da suka yi gogayya da shi suka sani yanzu kamar shi da Ibn Hajar ya yi gogayya da wannan fannin ya kawo abubuwa waɗanda suke ma sababbi wanda yake ba wanda ma ya gabace shi a ciki to haka ka'idodin da zai kawo shi ne hakikatan ka'idodin malaman wannan fannin wato nan ta'rifin kuskure ne wannan ta'rifin da muka kawo shi ne ta'rifi mu'tamadi in mutum hadda yake so ya yi akwai nazam din wannan nuzhatun nazar din wanda Sanani yayi kasabu sukkar in kuma abin nan in kuma yana son ya dauki gabaki daya din ne ya dauki alfiya Suyuti alfiya ta Imam Suyuti wanda yake shi ma ya gina ta ne akan littafin sa Tadribur Rawi wanda da yawa daga cikin abubuwan komai da shi ma Suyuti yayi ya gina ne akan abin da wannan malamin nasa Ibn Hajar yayi amma bai kuni wannan baitin na bai kuni ya kuskure ne na'am to da kyau ahsan idan aka ce maka idan kamar aka dangana tafarrud daga cikin masu riwayar ummahatul kutub ashabul kutub al-musannafa wanda suka rubuta safan hadisi to ba wannan tafarrudin ake nufi ba ka gani in aka ce tafarrada bihi Abu Dawud to yi zaman to kanta sanin nufin tafarrada bihi Abu Dawud tsakanin ashabu kutubu sita ba lai zaman to tafarrudi ba ashabu kutubul musannafa in sune kadai suka ruwaito yawanci za a ga mutum ya tsaya ya ce a cikin littafin sa shi yana zai tsaya kan ce riwayar sa ne da abin da ke cikin kutubus sitta ko kuma kutubus tis'a ya ƙara muwatta da musnadul imam ahmad da abin nan da kuma sunan ad-darimi kamar yanda masu abin nan mu'jamul mufarad na al-fadhil hadith suke saboda an suka ce tafarrada bihi fulan an suka ce tafarrada bihi abu daud ai tsakanin wa'annan mutanen da suka tsakanin masu wa'annan da tafan hadisi din ba lalle ya zamanto tafarrudi ne fi waqi' al-amr ba ka gani na'am dan wannan laqaiful islam suna daga cikin ba su daga suna daga cikin ilmul hadith riwayatan ba su daga cikin ilmul hadith dirayatan kamar a cikin isnadin hadisi ya zamanto an samu wani malami dan kufa ya rawaito hadisi daga malami dan madina wannan in dai ba an ce maka in ba akwai tafarrud ba za ka dauke shi cewa in ba bi tafarrud misli ba wannan kwarai yana daga cikin laqaiful isnad da ake kawowa ko ya zamanto isnadin hadisin a ce kulluhu madaniyun kamar wannan hadisin na innamal a'malu binniyat kaga tun daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari har zuwa ƙarshen sa duk mutanen Madina ne. Na'am. Alaikum salam. Na'am. Oh, to akan ba ina nufin in kana son littafai da suka tara hadisai sahihai masadir na hadisai sahihai bayan sahih al-bukhari da sahih muslim littafai kuma da suke sun tara wannan hadisai sahihai din sune ibnu khuzaima da ibnu hibban da al-hakim ibnu khuzaima ba shi da tasahuli amma shi al-hadith al-hata al-hadith hasan aw jansa sahih ne ibnu hibban shi ma ba shi da tasahuli hatta al-hadith al-hasan aw jansa sahih ne kuma mai riwayar hadisi ko da majhul ne in dai ba a yi masa jarhi ba to a wajen sa thiqa ne saboda haka hadisin sa kuma sahih ne ya tsaya akan sharadin sa wani ba lalle ka ji da shi akan wannan sharadin ba al-hakim kuwa ya sa sharadi bai cika ba ya ce sharadin sa hadisi ya zamanto ala sharadin bukhari wa muslim amma bai cika ba dai ba daga cikin hadisan nasa ba saka sharadin ko ɗaya daga cikin su ba balantana ma su 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 amma dai a cikin littafai da aka rubuta wanda in kana so ka san yanzu in ka za a yi maka ta ina zan je in bincike hadisai ingantattu sai a ce maka bayan Bukhari da Muslim in kana so ka je ka bincike inda hadisai ingantattu suke wanda suka tace suka ce su sai hadisi ingantacce shine daga ciki abin nan sahih ibnu Khuzaima da sahih ibnu Hibban da sahih da kuma Mustadrak na Hakim a cikin taqribun Nawawi ai yana cewa abin nan da Bukhari da Muslim lam yastawiba as-sahih wa lam tazamahu ba su tara dukkan hadisai sahihai ba kuma ba su sai sun tara ba su iltizami da haka ba ana sanin ana iya samun sauran hadisai sahihai a cikin littafan da ashabuha ishtarata as-sihha da masu rubuta su ma suka ce sharadin su hadisi ya zamanto ingantacce kamar ibnu Khuzaima da ibnu Hibban da al-Hakim to amma sai ce amma ibnu Hibban yana da tasahuli amma al-Hakim ya kawo sharadi bai cika sharadin sa ba ina fata an gane amma idan amma tartibin hadisi sahihai wannan mun yi magana najin a darasin mu na farko cewa farkon hadisi sahihi shine muttafaqa alaihi al-bukhari wa muslim sannan man farada bihi al-bukhari sannan man farada bihi muslim sannan ma kana ala shart al-bukhari wa muslim sannan ma kana ala shart al-bukhari sannan ma kana ala shart muslim sannan ma kana ala shart rajulin akhar kowa ne ne ibnu Khuzaima ibnu Hibban ad-Darqutni kuma wani ne wannan shi tartibin sahiha na'am hukunci tsakanin inganci da rashin inganci hukunci na ijtihadi ka gane ijtihadi ne wanda yake a cikin ijtihadi kuma lalle ba lalle ya zama to kan cewa yanda kake gani ba haka ne yake gani amma yawanci abin da yake faruwa shine cewa da yawa abin da yake sa ake sabani wajen hukunci akan hadisi shine cewa wani malami ya ga wani isnadi ya ga wadansu asani wadda suke da za su bayyana masa wata illa wanda shi ɗaya malamin bai gani ba ko kuma ya hango wadansu asani wanda illar da wancan malamin ya fada ya dogara akan ta wajen cewa hadisin bai inganta ba za ta kauda wannan isnadin da shi ya gani wancan malamin bai gani ba yawanci abin da yake kawowa kenan to kuma wannan shine dama dalilin karanta wannan ilimi ka karanta ka san ya kaidodin malaman hadisi suke sannan ka zo ka shiga cikin fagen faman yadda kai ma in kana karanta karatun nasu zaka iya bincike ka fahimci hujjarsu dan in sun samu sabani kai awo ka auna ka gani wanne ne maganar ta fi daidai da daidai wanne ne maganar ta fi dacewa da daidai wanne ne kuma maganar ta take tarafi ma daidai
na maganar ta ce ta ma daidai ba wani malamin da albani ke masa tsaki kamar annabi na da take da kuma zakatar da duk kalmomi da mafi yau a jikin da Ahmad Shafi ya inganta bai yi albani tsaro ba ba ka bai Ahmad Shafi ke saba albani ba albani zai ka saba maka ziyar da albani kuma duk zamanin da su malamin hadisi wanda albani ya jingina masa kamar Ahmad Shafi ba albani ya yi na kowa ga Ahmad Shafi
a da rena kwana
kana ga maka ne mu'azzin ne inde mu'azzin ne wanda ya yi zamani ne ba wanda albani ke jingina maka ba ko da sai Ahmad Shafi yi kan lissa tsaho a cikin tafsirin sa albani ka san hudu haka mun yana ta mahallin sa
ina ba da ina ba da abinda yasa ni ma yake nan ni ma na lura da wannan kuskuren da malamin ya faɗa akwai wannan kuskuren saboda Ahmad Shakir ai sai bayan sanya albani yazo amma ni dai shahidin bayan da nayi dan na nuna cewa ba wai tsakanin kai Ahmad Shakir da albani ba tsakanin kowanne malamai zaka iya samu akwai hadisi guda daya da zaka ga malamai sun yi sabani akwai wanda yake sahihi ne wani yake hasan ne wani yake da'if wani ma yake ma mawdu' ne da baki ɗaya za su iya kaga kamar daga can alal qimma na qabul ya zuwa ga adna abin na rutba na rad za su saba akan haka wannan ana samu a cikin hadisi da yawa saboda bigire ne na ijtihadi kuma abin da yake akan mutum shine ba wai kawai kace zaka bi wanda yayi maka ba a'a sai bincike ka ga wanne ne ya fi dacewa da daidai
na to ba fa san a kai da lokaci
to tambayoyi biyu to uku na'am wato tafarrudin a cikin tsakiyar isnadin yake in aka yi tafarrudi a farkon isnadin wannan shine yake alfardul mutlaq wato ya zamanto ba wanda ya rawaito hadisin sai sahabi ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma in tafarrudin a cikin tsakiyar isnadin yake ta yi an rawaito hadisan ta fuskoki da dama amma wani mutum rawi guda ɗaya ya yi tafarrudi da gare shi daga Imam Malik da allura na nuna maka za ka gani a bayyane ka ɗauki hadisi wanda yake an rawaito shi daga Imam Abin an rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai biyu ko uku daga gare su aka samu tabi'ai kowane sahabi aka samu tabi'ai biyu sun ruwaito har ya zamanto kan cewa hadisin Imam Malik ya ruwaito shi cikin waɗanda suka ruwaito hadisin ɗaya daga cikin sahabban tare da Imam Malik akwai wanda suka ruwaito daga sauran tabi'ai din to amma sai ya zamanto a cikin almajiran Imam Malik ba wanda zai ruwaito shi sai Ibn Wahab ka gane to kaga kenan kadaituwar ba a farkon isnadin bane a cikin tsakiyar ne aka samu Imam Ibn Wahab ya kaita daga riwayar hadisin daga Imam Malik to a nan wajen shine ake ce masa at-tafarrudun nisbi dan yawanci abin da yasa ake cewa wannan da'ifi ne idan aka samu malami kamar Imam Malik wanda malami ne mai almajire masu yawa kuma ilimin sa ya yadu an yada ilimin sa ta yaya za ya ake duk ilimin nan na Imam Malik ake mutum ɗaya ne ke rawaito wannan hadisi saboda haka akwai sai abin nan sai ka ga malaman hadisi suna inaya da wannan dan sai sun bidi digi sai wata kila akwai da walakin sai ga karshen ta an same shi bai inganta ba na'am na'am za mu zo wajen wannan amma ai na yi ishara ga wajensa na yi ishara ya ce Ibn Hibban yana tasahulinsa ta fuska biyu ne alhadith alhasan a wajensa sahih ne sannan kuma arrawi almajhul a wajensa fiqa ne in ba an soke shi ba to kaga ko wannan indal jumhur in majhul ya rawaito hadisi hadisin sa da'ifi ne kama a wajen Ibn Hibban zai dauki hadisin sa ingantacce ne in dai ba an samu wani abu ya soke shi ba sai dai ko hadisin ya zamanto munkar amma shi kansa akwai maratib wanda za mu zo nan gaba tun da wajen bahatul alhadith sahih.
Daga yau insha Allah mallan karatunsa ya zo ranar shekara ce wa ya zo mahallinsa.